أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان كبرك مدسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قباء دكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. ونشين مجلسنا أريد إشرين تقص من تقص قوات ذو القعدة هجرة من مكة زوا مدينة دبوئة دا دريب دا أربعين شدة واندي دي دا بقي قوات biyar a kalandar Bature 2025. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun fara bayani akan shakhsiyya ta 40 shine Abdullahi dan Rawah. Mun tsaya inda mala yake mana bayani akan kwatamce bangaren ko abun kwatamce bangaren waƙe wanda shi Abdullahi bin Rawaha yayi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko a gaban manzo Allah, misira da amince Allah shi tabbata a gare shi. Shaji na 263. Malaiki cewa wa Anas bin qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama makkata fi umratil qada wa ibn Rawaha bayna ilayhi yaqulu khallu bayni خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول شعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي يا عمر فهو أسرع فيهم من نضح النبل. Wannan riwaya daga Anas bin Malik, yarda Allah shi tabbata a gare shi, Imam Tirmidhi ya hutar da hadisin, kuma isnadin shi isnadi ne wanda yake mai ƙarfi. Yake cewa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama makkata, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, ya shiga garin Makka shekara ta 8 daga hijira, ya zo don bude garin Makka. Yinin da Allah ya halatta wa manzon shi garin Makka ne ya shiga ya yi duk abin da yake so, ne ya samu nasara ko ya mayar da gari ko ya tsarkake wannan garin daga bautan gumaka zuwa bautan Allah shi kadai. Aslan idan muka dauki garin Makka mun karanta hadisai can baya, karatun mu na Umda da Umda Zulfiqar, dukkan su hadisan suna karantar da mu lalle garin Makka Allah ya riga ya haramta wannan garin tun lokacin da aka halitta sammai da kansa. Yake cewa ni ma Allah ya halatta mini sa'atan minan nahar, wani ɗan lokaci daga yini in shigo in kori na korawa in rushe duk abin da ya kamata a rushe na daga bautan gurin koma bayan Allah, sannan mu tabbatar da addinin musulunci a wannan garin. Shi yasa manzo Allah da yazo yake karantawa kul ja'al haqqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa, yake kakkashe wannan gumakan kuma ya tabbatar da aqida ta tauhidi a garin Makka. To shine lokacin da suka shigo garin Makka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawaga shi a lokacin nan. Wannan ba umratul qada ne,
umratul qada ne umratul qada kuma an yi ta bayan wannan yakin mukuta da wasu ƴan watanni kamar yadda wannan Imam Zahabi ya kawo a cikin Siyarul Alam Siyarul Alam bin Bala wannan ya kawo ma isnadi yake cewa dakhala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam makkata fi umratul qada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga garin makka a umrar shi ta bankwana وابن رواحة بين يديه يقول عبد الله بن رواحة ينا غبن منزا الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا خلوا بني الكفار عن سبيله يكي تيوا كوينيسا دا هنيا شياكو ديان كافر هنيا وهنيا منزا الله صلى الله عليه وسلم يكي اليوم نضربكم على تنزيله يكي يو إنن زاميا كيكو كمي يندا أكسبكر أتكير القرآن abinda aka saukar da alqur'ani waqatiluhum hatta waqatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ku yaki mushrikai gabaki daya kamar yanda su ma suke jajircewa wurin yakau wannan ba dan koyi ba dan a tabbatar da addinin musulunci shine nan da kai hadisin da wannan ya kawo shi yake bayani yake cewa abinda shi Abdullah ibn Rawaha yake so ya bayyana shine zamu yake ku a wannan yinin kamar yanda ubangiji ya sabkar da alqur'ani a yake ku ai alqur'ani ne ya sabka ya umurci mummunai su huta su yake kafurai aya wadda take nuna mana aya wadda aka fara wannan aka sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka farlanta mai jihadi ne ya huta ya yake kafurai wasu malaman hadisi suke cewa a abinda shi Abdullah ibn Rawaha yake nihi shine zamu zo zamu yake ku kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabka a garin Makka kuma gari ne wanda yanzu ya koma gari abuntacce a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gun sahabban shi yace darban yuzilul ham an maqilihi yake cewa yaki wanda zai zubar da jinin mai barci a gun inda yake kwance nan kinaya ce al maqil shine barci na qailula barci wanda ake yi kamun sallah azhar ko kuma bayan sallah azhar shine barcin rana amma dai a yanayin halshen larabci idan an ce qailula shine bayan hanti ya riga ya ruha kamun lokacin azhar a lokacin nan wannan barcin da ake yi shine ake kira da qailula kuma adatan abinda muke daukar shi qailula shine barcin da za a yi bayan sallah azhar kamun lokacin sallar al'asr to yake cewa mu yaki mutum mu sabke mai alham yana nihin ar-ra's zamu sabke kan mutum a inda yake kwance kullum sai dai a gashin shi dan da ya kawo darban yuzilul ham an maqilihi yace wa yuzhilul khalil an khalilihi kuma ya nisantar da badadi akan badadin shi tunda dama ma a duk soyayyar da kuke da dama a karkashin kahurci ne to mun yanki tsankaninku da kai da wanda kake so dalilin haka soyayya ko kuma badadin daga da take tsankaninka da kai da waninka zamu yanke ta zamu nisantar da ita فقال عمر عمر سيكي تيو عبد الله بن رواحة يبن رواحة يا كيد الرواحة في حرم الله أداكن الله حرم أبنجي كي يمواجي وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول شيركما قبما زاء الله صلى الله عليه وسلم كي يرمون واجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من زاء الله من سيراد أمن شاء الله اشتبت أغريج سيكي تيو خلي يا عمر عمر كشهامي لاهيا yace fa huwa asra'u fihi bin nadhhin nabal yace ta ai wannan waken da yake yi yace yahi shiga zukatan su yahi sukan su game da mashi ko kuma game da dan kibiya saboda yana sukan su ne da wannan waki nashi wa fi lafzin aw wani lafzi yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannun shi la kalamuhu alaihim ashadda min waqa'in nabal ashadda min waqa'in nabal yake cewa wallahi zancan wannan da yake yi ko wannan waƙe da Abdullah ibn Rawaha yake yi yace yahi zahi yahira dadi abun su game da a samu dan kibiya a dana musu shi sun ya kamar yanda muka yi magana a baya daga cikin mawaka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai Hassan ibn Sabit da kai Ka'ab ibn Malik da kai shi Abdullah ibn Rawaha lokacin da aka zo ana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai dace ba a lokai sai manzo Allah sai ya ce wa uhuzhum ya Hassan ya kai Hassan yace ka musu zambo kamar yanda suke mana zambo kaga wannan duka yana nuna mana irin tsari na addinin musulunci da abin da ya dace a cikin addinin musulunci sai malai yake cewa khawf radiyallahu anhu
jin tsoron shi game da azabar Ubangiji, game da Ubangijin shi. Shi kuma wannan yana ɗaya daga cikin hali na mummuni, duk inda yake to yana iyakacin ƙoƙarin ya za a yi ya hararo tsoron Ubangiji a cikin zuciyar shi. Ya za a yi ya ringa hararo tsoron azabar Ubangiji wanda ake bayani a kanta in ka saba za ka shiga cikin ta. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a'udhu rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul muqtadin. Halinka na musulmi, halinka na mummuni, duk lokacin da zaka kirayi Ubangijinka zaka daga hannayenka ka roke shi, to ka roke shi tadarruan, kana mai kankan da kai, wa khufyatan kuma kana jin tsoron abin da yake gunshi na daga azaba. Can yake bayyana mana wa kanu yada innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahba. Sun kasance suna rigaye-rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi, kuma suna roƙonmu, suna kiranmu ragaban wa rahba, suna masu kwaɗayin abinda yake gunmu na daga aljanna, na daga rahama, kuma suna masu jin tsoron abinda yake gunmu na daga azaba, ita ce wucin jahannama. To haka hali na mummuni yake, duk lokacin da ya sanya Ubangijin shi gaba to ya ringa kiran shi a tahalshe guda biyu, kwaɗayin abin da yake gunshi da jin tsoron kuma abin da yake gunshi na daga azaba. To wannan hali na mummuni duk lokacin da ya samu kanshi to za ka samu a zuciyar shi da kuma cike da tsoron Ubangijin shi. Kuma Ubangiji ya mana alƙawari duk wanda ya ji tsoron haɗuwa da Ubangijin shi, ya ji tsoron da akwai wata rana wadda za ya tsaya a gaban Ubangijin shi, to an mai lamarin aljanna guda biyu. Ko kuma ya ji tsoron haɗuwa da Ubangijin shi ya hana zuciyar shi abin da ranta, abin da take so, yake cewa an mai lamarin shiga gidan aljanna. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Can kuma cikin Rahman, wa amma man khafa maqama rabbihi fa in waliman khafa maqama rabbihi jannata. Duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijin shi, to Allah mun ce mai samun gida guda biyu a cikin gidan aljanna. Gida ɗaya wanda gida ne na iyalai, gida ɗaya kuma gida ne na abokan arziki wanda aka yi rayuwa da su a nan duniya. Allah kai mu, Allah sanya muna da irin wannan gidajen, ba ɗaya ba biyu ba, wanda za mu ringa gayyata ana zauwa ana ta bushasha a cikin shi. Aljanna kenan. Sai sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ayoyi ma da alqur'ani suke nuna mana aljannan nan tsada gare ta da yawa, tsada gare ta. Shi sai ya zaka ga Ubangiji yana bayani yake cewa am hasibtu an tadkhulu aljannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum satuhum alba'sa wa ad-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. وي شن كنا تنادي شيغا غدا الجنه irin abin da ya samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shikaran kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai same ku ba, sun shiga cikin halin kumci, sun shiga cikin halin damuwa, sun shiga cikin halin kakaniki. Kuma baya da haka Ubangiji ya ce aka girgiza su, kai girgiza wadda aka musu hayya kai wai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mata rasulullah, yaushe wai budi na Ubangiji, yaushe nasara ta Ubangiji za ta zo mana? Kaga wannan kalubale ne a gare mu. Shi sanya Ubangiji kullum yake bayyana mana rahama shi ita ce ta rigaye komai. Wa rahmati wasi'at kulli shay'in, rahama Ubangijin ita ta yi komai da komai. Ba wani wanda zai ce a'a gwalgwadon aikin shi Ubangijin shi zai sa shi gidan aljanna, ba a yi shi ba. Manzo Allah ya ce hanni ma, to in manzo Allah ya yi wannan magana to ina gani ina ga kai? Suka tambaye manzo Allah, manzo Allah yana ba su labari yake cewa ba wanda zai shiga gidan aljanna da aikin shi in ba kalkashin rahama Ubangijin shi ba. Suka ce har kai manzo Allah ya ce hanni, sai dai in Ubangiji na ya lullube ni da rahama shi. Illa an yatagammadani Allah bi rahmatihi, yace sai dai idan Ubangiji na ya lullube ni da rahama shi. Shi ya a kullun bawa naka ka rike sababi,
kuma ka nima Ubangiji ya lullube ka da rahamarshi. Sababin shi ne duk abin da aka ce maka tashi ka yi, ka yi ƙoƙari ka yi shi gwargwadon yadda za ka iya. Abin da aka ce maka ka hannu da shi, ka yi ƙoƙari ka hannu. Wannan kuma babu zancen tawili a kan haka. Allah ya gatar da mu da samun gida aljanna. Duk wanda bai shiga gida aljanna ba ya tabi. Allah mana gatar shiga gida aljanna. Allah ƙara lullube mu da rahmarshi. Malik ya ce wa Al-Qais, qala baka ibni Rawaha wa bakat imra'atuhu, فقال ما لك؟ قالت بكيت لبكائك. فقال إني قد علمت أني وارد النار وما أدري أناج منها أم لا. ملك تيوا وأن أثر عند قيس تيوا عبد الله بن رواحة يايكوكا ديكوكا ما تش إتماسيتا كاما إتماتيكي كوكن بكوكيش. Wannan ita ce soyayya, kamar abin da yawa kana tsankanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar. Ya tarar da manzon Allah yana kuka, ya tarar da Abu Bakar yana kuka, ya ce ku haƙi mini wannan, me ya sanya ku kuka? Ya ce ni ma in yi kukan, in ma ba abin kukan ba ne ba in yi kuka dalilin kukanku. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da shawara wadda suka yi da shi da Abu Bakar, suka ajje shawara ta Umar. Lokacin bayan an dawo daga yaƙin Badar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabban shi guda biyu, yace wa Abu Bakar, ya kake gani ayi da waɗannan mutanen ɗan wannan namu, dangin wannan namu na jini ba dangi na addini ba, ya kake gani za a yi da su? Abu Bakar yace ina ganin kurum kowa ya ba da wani abu wanda zai fanshi kansa a maida shi gida. Aka ce Umar, kai kuma me kake gani? Yace manzo Allah, aba kowa nan, kowa yana da dan uwa a cikin mu, kowanne a bashi takobi ya soke dan uwan shi, saboda a tabbatar musu mu fa ba kan wallasa bane ba, kuma yanzu muka fara. A lokacin nan manzo Allah sai ya juya ya dauki shawara ta Abu Bakar, suka tabbatar da haka, a bada wani abu a mushifansa. A lokacin nan Ubangiji, bayan sun kammala abin da duka aka yi shawara, sai ga aya ta sauka, ma kana lin nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna ahad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim yawla kitabu minallahi sabaqa lamasqu fi ma afattum fihi adhabun azim. Yake cewa baya dacewa ga wannan annabin ya kasance yana da fursunan yaki, wai ka kama, wai ka ce waɗannan fursuna ne, a baka wani abu ka fanshe su. Yace hatta yuskhina fil ard, har sai an zubda jini a saman doren kasa. Ce shin kuna son kayan duniya ne ko kuma lahira kuke so? Wannan abin yana sabu, a kama jiki a samu lahirar wani. Ya ce wallahu yuridu al-akhirah, Allah lahirar yake neman muku, ita yake so ku samu ba duniyar ba. Ya ce amma dai wallahu azizul hakim. Ya ce laula kitabun min Allah sabaqa, in ba dan arziki ya an rubuta ba, a littahi ba, ba za a zamtar da kai ba, ba za a kama ka da lahi ba. Yace wallahi lamassaku fi ma afattu fihi adabun azim, da azabun Ubangiji da ne ta share ku dukkan ku. Shine lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da azabun Ubangiji ta zabka, ba wani daga cikin mu wanda zai sha in ba kai Umar ba. Shine Umar da ya tarbo su suna wannan dukkan sun saba wa Ubangiji, sun yi ba haka ba, sai dai kuma shi da amma annabi kamun yayin an gafarta mai shi, kuma Abu Bakar yana ɗaya daga cikin waɗanda aka halarci yakin Badar da su, shi ma yana da lamarin kamun yayin an gafarta mai, amma dai da azabar ta sauka da Umar kadai zai sha, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Ku shine yake cewa ku haɗi muni abinda yasa ku kuka, in ya kai in yi kuka ni ma in yi kuka da kukanku, in kuma bai kai in yi kuka ba yace sai in yi kuka albarkacin kukanku. Shine nan mata Abdullahi bin Rawaha da ta tarar da shi yana kuka, ita ma kullum take ce da kuka. A lokacin da biya wa kana, sai yake cewa, sai take cewa malaka, me ya same ka? Tana kuka, sai take tambayar shi, me ya same ka? Ya kai ai Abdullahi bin Rawaha kake kuka? Qalat, sai take cewa qalat afwan, matar take tambaya Abdullahi bin Rawaha, sai yake tambaya, sai yake cewa me yasa ki kuka ke kuma, tunda shi ya san dalilin abin da yasan ya shi kuka. A yayin lokacin nan sai take ce me bakaitu libuka'ika, ya kai Abdullahi bin Rawaha albarkacin kukan da na tarar da kai kana yi albarkacin shi nima nake kukan ba wani dalili akan kuka na in ba ganin ka ba kana kuka ba fa qala sai Abdullah ibn Rawaha yake cewa inni alimtu anni wahidun da yake cewa yake wace wallahi ni na sani tabbas sai na huce ta wutar jahannama al-wurud ba shi bane ba ad-dukhul ba shine kamar yanda malaman tafsiri suke bayyanawa ainihin wanda yake fararuwa a wutar jahannama ko wanda yake shiga wutar jahannama shine wanda yake kafiri idan ya kasance musulmi ne to musulmin da kai wanda yake tsira da kai wanda yake kasa a wutar jahannama kamar yanda ubangiji yake bayyana mana yake cewa wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ba wani ɗaya daga cikin ku ya ku musulmi face dukkan ku kun bi ta kan wutar jahannama yake kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunji allazina taqaw yace idan aka zo wucewa sai mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah suke da takawa wa nazaru zalimin fiha jisiya su kuma kawurai azzalimai kurum sai ayi kasar su wannan shi ke nuna mana da kai ba wani wanda zai shiga gidan aljanna face ya wuce ta kan wutar jahannama wannan kan shine sirati wanda ubangiji ya dora shi ya kasance ita ce gada tsakankaninka da shiga gidan aljanna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana daga cikin mutane da kai wanda zai wuce kamar walqiya da kai wanda zai wuce kamar iska da kai wanda zai wuce kamar gudun doki kiri da kai wanda zai wuce kamar gudu na maji karhi daga cikin ku maza yace da kai kuma wanda zai wuce yana sando da kai wanda zai wuce yana rarrahe da kai wanda zai wuce yana jin ciki koma bayan haka sai su wuce jahannama su kuma waɗannan har zuwa lokacin da ubangiji ya ga dama wa amman lazina shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahibun khalidin fiha ma damat as samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid kaga waɗanda suka saba musulmai suke amma dai sun aiwatar da abubuwa manya-manyan zinubai sun zo da su a cikin kayan su da kai manya-manyan zinubai wanda suka nado suka taho da shi gobe kiyama sai a ce musu to waɗannan ku shiga ku dandani daidai gurgurdan abin da kuka samu ne daga zinubanku ko daidai abin da kuka kawo ne daga zinubai kuma kamun abin da kuma ubangiji ya ga dama a cikin wutar jahannama wanda za ku yi inna rabbaka fa'alu lima yurid ubangiji yana aiwatar abin da ya ga dama kinan menene nan yake cewa na sani anni waridun nar lalle ni zan huce ta kan wutar jahannama ban sani ba idan na huce ta kan wutar jahannama ma adri anajin minha amla shin zan tsira ko kuma zan hada cikin wutar jahannama saboda shi a matsayin musulmi ko a matsayin shi na mummuni baka san ba abin da zai kai zai kawo ba kuma wannan al'amari ne wanda wajibi ne daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa musallawa wa ubangiji sai dai mu yaba mu ce insha Allah muna kyautar zatanwani zai sha a gaban ubangiji sha gobe kiyama a wani muna kyautar zatan a halin da yake yi din ba ubangiji ya gafarta mai ba ba shi ba kai nan ba shi tunda abin ba a hannunka yake ba shine wannan hucewar da zai su kahurai kamar yanda ayoyi daban-daban suke nuna mana su kora su ake yi su ba wai wutar jahannama su kora su ake yi a sanya su wutar jahannama kamar yanda ubangiji can yake bayyana mana ayoyi daban-daban zaka ga an su za da hadisi daban-daban wanda suke nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji zai yi umarni ajahuska shi ayyuka shi wutar jahannama kaga wannan a matsayin shi na kawo shine ta ubangiji yake bayyana mana inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da mutun zai kwazo ya yayi mu ya zo gaban ubangiji in ya ga dama zai ya gafarta mishi ba ma tare da wani ya gani ba akwai riwaya wadda ta inganta wadda take tabbatar mana ubangiji yana sanya hijabi tsakanin shi da shi da bawan shi idan ya ga dama yi mai rahama a wannan gidan idan ya sanya hijabin nan zai ya sanya ba wanda yake ganin shi daga shi sai shi sai tambaye shi wani yini na kaza kai kaza kai kaza rana kaza kai kaza kai kaza abinda bawan nan zai ce kwarai ku ubangiji nayi ba gardama nayi ya ubangiji kai kaza nayi kai kaza nayi yace to yau da gafarta maka sai ku yi da shi gida aljanna to shi kaburi duk wanda ya saba ko wanda yake mushriki wannan da ma wutar jahannama garanti ce shine wani yake tambaya yake cewa fafaroma da Allah mai jikawa ina muko mushi take ga malam Musa yana wuta ka iya zartarwa ka ce yana wuta kahuri ne to kage ne kale ka ka gani a wani hali ya mutu shi kuma wanda ya mutu a wannan halin me hukunci shi inda musulmi ne bamu da hurumin mu ce a kaza ne shi sai dai mu ce insha Allah muna kyautata zakar kaza amma dai a matsayin da tunda kaga su a wurin su ubangiji ya riga ya kafurta su laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa ma min ilahin illa ilahun wahid yake cewa ubangiji ya riga ya kafurtar da duk wanda suke cewa ai Allah dayan uku ne shine Allah Maryam Isa alaihi salam shi kuma shine ogan nasu shine sahibul liwa akan kira akan Allah dayan uku ne to kaga ni ubangiji ya riga ya kafurtar da shi mi naka kun kaguri shi kuma ubangiji yayi bayani lalle kaguri bayan gobe kiyama idan ya tashi su ba hira a ce a huce ta kan tsadi diddin tsada a ya su kuka ila jahannama kurum kora su za a yi zuwa ga wutar jahannama ila jahannama su mara kaga duk kaguri kurum sika koro shi za a yi kwararo shi za a yi a kora su a yi wutar jahannama da su a huce lissafin su kaga wannan shine yake bayyana mana lalle dukkan wani dan musulmi dukkan wani mummuni to zai huce ta kan sirat shine walim minkum illa waridha ba wani ɗaya daga cikin ku face ya huce ta kan mutar jahannama diddan ya shiga gidan aljanna shine muka yi bayani wani zai huce he ya huce idan an shiga gidan aljanna Allah sanya mu ne zamu ringa cewa mu a cikin alqur'ani a cikin suratul maryam wata rana muna karantawa walim minkum illa waridha kai ka wuce kan mutar jahannama ko baka ba wallahi ban sani ba ni dai ga annan na kan a bakin kowa gidan aljanna na shiga Allah sanya muna daga cikin su to shine manzo Allah yace wa'ansu za su wuce kamar bulkiya wa'ansu kamar iska Allah sanya mu ne daga cikin waɗanda za su yi irin wannan ko za a musu irin wannan gatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wasafa mana yayin da sirat yake yi yake cewa yace wata gada ce wadda gashi wannan na cikinka gashi wannan wanda yake fitowa ya yi ta kaburi ya yi ta kaburi kasanci yace kuma tare da ita da kai kalali da kai majaujawa wanda kurum take kai take kawowa har dauwa take yi tana shiga shine a lokacin da aka hawo mu da kai za su ringa cewa unzuruna nakta bismin nurikum daga an hawo wacce da hasken da zai iya sanyawa su huce ku dan dakata mu dan kasta daga hasken ku misa ba su amsa irshi uwar ha abu fanta misu nura ku koma duniya ku tayi kuraron hasken da zai iya ba ku dama akan wannan siradin ku haskaku ku fita wutar jahannama ku shiga gida aljanna iyayiyu abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ta sanya a kullun damar da ubangiji ya ba mu kada mu suke mu tozartar da ita mu wuhintar da ita mitar da Allah wadarai da ita ranar da muke buƙatar amfanuwa da wannan damar ta zo babu dama kullum muna bayani hadisi ingantacce ni'matani maghbun fihi ma kaseeru min an-nas as-sihhatu wal-farah azza Allah yake cewa ni'imomi guda biyu wanda da yawa daga cikin mutane suke asarar su shine lahiya da aka baka kuma da damar da aka baka duk abin da zaka yi dan ka samu yardar ubangiji ka samu gidan aljanna wallahi kai kokari ka yi su lokacin da kake da dama wani gata da ubangiji ya mana duk wata ibada da ka kasance kana aikata ta a lokacin da kake da dama yanzu rishin damar ta zo baka yi ta ba za a dauki ladanta a baka wannan Allah ya ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gata duk irin ibadar da kake aikatawa lokacin da kake da lahiya daram da kam baka samu damar yin ta ba lokacin da ka samu kanka a cikin rashin lahiya za ka dauki ladanta a baka gulgudan abin da kake yi. Kai wannan ba karamin gata bane, lokacin da kake da dama ka ribanci wannan dama. Allah ya gatar da mu. Malai yake cewa qultu, nike cewa inni qad alimtu anni waridu nar, fadashi shi Abdullah ibn Rawaha yake cewa lalle ni na sani zan fita kan wuta, zan tsira ko bana tsira ba kan wutan nan ba. Akhadha min qawlihi ta'ala, ya dauki wannan maganar ne daga wada Allah madaukakin sarki a cikin suratu Maryam, wa in minkum illa waridha, babu ɗaya daga cikin ku ya guba ni Adam, face kun fita kan wutan jahannama. Wannan ana nufin wanda suka yi imani da Allah kuma suke musulmai, kuma bayan su za a kora su wutar jahannama a yi da su a sanya su. Yake cewa wal wurudu ghayra ad-dukhul, shi kuma kwararuwa bin wutar jahannama ba shi bane goyi shiga wutar jahannama ba, kamar yadda muka yi bayani wallahu ta'ala a'lam. Malai yake cewa gaba ta gaba yarfudu ar-rashwa, wannan bawan Allah Abdullah ibn Rawaha ya san illar rashawa. Rashawa shine cin hanci. Lokacin da ya samu dama a ci hancin shi, ya daga wa'ansu mutane kafa, in ya daga ba wanda zai sani, he dai in Ubangiji ya ga dama ya fallasa shi, ya aikowa manzon shi sallallahu alaihi wasallama malaika Jibril da wahayi ya bayyana abin da ya wakana. Amma dai tsankarin shi da su ne, an ba shi rashawa, an nema a ci hancin shi, ya dakile ya ce a'a, mun ga muna nan kan abin da umarnin Allah da manzon shi. Kuma mun san menene rashawa. Rashawa yana ɗaya daga cikin abin da yake gurɓatawa bawa dukkan ayyukan shi. Kamar yadda in muka koma cikin Al-Qur'an, muka ga ayoyi daban-daban suna magana akan rashawa. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin Baqara, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ubangiji ya haramta mana cin dukiyar ‘yan uwanmu da lala ba akan gaskiya ba. Wannan nan kurum in bai baka ba zai samu ba abin da yake so ba. Kurum kai sai an baka sannan zabuci, sai a ce sai ka buga marto sannan za a ci zagwanka, ko a ce maka a'a sai ka ajiye dutse sannan takardar, in baka ajiye ba takardar iska ta hiya za ta daita. Shine manzo Ubangijin mu yake mana kashedi, kadda mu ci dukiyarmu, dukiyar juna akan zalunci. Tudlu biha ila al-hukami ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yana bayani akan rashwa, wani kace mi a'a wani nan gashi nan haƙƙin ka ne, in baka bada ba baka samu ba, ko kuma a'a a tsarin in ka zo neman haƙƙi wajibi ne sai ka bada sannan a baka wannan haƙƙin. Haka idan muka koma manzo Ubangiji yana mana bayani akan Yahudawa, samma'una lilkazbi akaluna lisuht, yana zargin su akan halin Yahudawa, su ne mutane ne wanda suke cin rashawa. As-suht ita ce rashawa, cin dukiyar da bata halatta ba ka ci ta ba, a baka dan ka bada wani abin da ba haƙƙin ka bane ba haƙƙin shi. Haka Ubangiji yake bayyana mana a cikin Ma'ida, tara kasiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa akalihim suhd labisa ma kanu yaf'alun. Zaka ga da yawa daga cikin sahalin su na Yahudawa, zaka ga da yawa daga cikin su suna rigaye wurin aikata aiki wanda yake na laifi da cin rashawa tsakankanin su. Ce Allah tirda Allah wa dare da abin da suke aikatawa, labisa ma kanu ya'malun. Haka can yake bayyana mana ci gaba, laula yanhaqumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim al-ithm wa akalihim as-suhut. In ba dan malaman su sun zo ba suna musu hali. Haka wannan shi yake nuna maka hatta da a shari'a annabi Musa alaihi salam an haramta wani ya ci dukiyar wani a matsayin rashawa. Yace gashi nan malaman su sun zo suna musu kashedi akan aiwatar da zunubai da cin dukiya da cin rashawa, dukiyar wani akan zalunci. Ayoyi daban-daban sun zo suna mana bayani akan haramun ne qat'an cin rashawa. Da kwai hadisin Jabir wanda Sauban wanda Imam Ahmad ya hutar da shi, hadisi ne wanda yake ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi, Allah ya tsinewa wanda ya bada rashawa da wanda aka bashi rashawa. Kisan ya malumai suka lissafa rashawa daga cikin manyan zunubai. saboda duk abin da Ubangiji ya ambata da tsinuwa to yana cikin manya-manyan zanubai. Shi kuma manya-manyan zanubai Ubangiji baya gafarta su sai idan bawa ya daga hannun shi ya nema Ubangijin ya gafarta mai. Ay tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. In kuka nisanci manya-manyan zanubai ba ku aika za su to wannan yan kananan ko ba kai istighfari ba Ubangiji yana kankare maka su. Kaga kamar misalin hutawarka daga gida zuwa masallaci bayan kayi arwalla ana kankare maka wannan kananan zanubban tsakankanin sallah da sallah ana kankare maka kananan zanubbanka tsakankanin juma'a da juma'a ana kankare maka kananan zanubbanka tsakankanin umara da umara ana kankare maka tsakankan wannan inka kananan zanubbanka tsakankanin ramadan zuwa ramadan ana kankare maka tsakankanin wannan kananan zanubbanka. Kaga wannan duka gata ne Ubangiji ya mana, amma dai manya-manyan zanubban sai ka koma zuwa ga Ubangiji ka tuba ka cika sharuɗan tuba sannan Ubangijin ka ya gafarta maka. Shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa wanda ya bada rashawa da wanda ya ci hancin da wanda aka ci hancin shi. Akwai ziyada ta wannan riwayar yake cewa warra'ish da dillalin rashawa shi ma Allah ya tsine mai albarka. Alhamdulillah bashawa wanda shine intermediate tsakanin wannan da wannan ina ganin ba komai bane ba a shi in an yi shi da kai dan ka san shi wanda za a bashi to shi ma yana cikin tsuruwa abu ne wanda yana da kyau a ce mun nisance shi kuma zaka gani da sanadiyyar kin dabbaka shari'a ta musulunci sanadiyyar rashin sanin wane ne Ubangiji zaka samu in aka huddo percentage in kasa aka ce ga abinda ake yi na rashawa zaka sauko tana lissafin wata ita ce ko ta kaza a ciki abin yayi yawa ko ina kurum sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza inda zaka hakura ya kai dan adam wallahi arzikinka in yaya aka yi sai ya zo ya same ka abu ne wanda aka riga ya aka rubuta maka ba wanda ya isa ya sha makance ka da shi da ka hakura baka amshar shawar ba takan yi wanda kama wannan a wannan alkhairin ka samu me kame hanyar da zai samu wannan alkhairin wallahi zai zo ya baka abin da yake wannan arzikin ka ne duk abin da ka samu bangaren haram to wallahi da kai hakuri sai ka same shi bangaren halak ba wanda yake sai hana arzikin ka ne dan ma sai ya shigo hannunka to gaugawan ka ta sanya ka same shi bangaren haram inda zaka hakura wallahi sai ya shigo maka hannunka ka ci shi halak marak bangaren halak saboda kowa yana da yaqinin kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wani hadisin Nu'man ibn Bashir dukkan mu ga yanda aka tara tsarin halittar mu bayan mun cika kwana 120 aka aiko da mala'ikan da zai busa mana rai a cikin cikin ma'ahiyan mu aka rubuta arzikin mu duk abin da zaka na daga arzikinka abinda zaka samu dala ce ero ne kaza da kaza abincin da zaka ci iskar da zaka sha ruwan da zaka sha kazan da zaka yi abinda zaka mallaka abinda zaka kashe abinda zaka ci abinda zaka dukkan shi an riga ya an rubuta maka kamun a rubuta maka shi a cikin cikin ma'ayyanka shekara 50 kamun a halitta sammai da kasai an riga ya an rubuta shi a cikin lawhul mahfuz ba wani wanda yake ta da haka shi sai ya manzo Allah in yi magana sai ya ce rufi'atil aqlam wa shaffatis suhuf abinda aka riga ya aka rubuta in an riga ya an dauke alqalam kuma wannan takardar da aka riga ya aka rubuta ta riga ya ta bushe ba hira a dawo a yi retura sake gogewa kaji dan adam shi sanya Ubangiji yake bayyanawa daga cikin khuliqal insanu ajuda Allah ya halice mu mun kullun a gaggauce muke duk abin da muke sa ran zamu samu to ilfoke mu same shi a lokacin da muke bukata shi da kai hakuri wallahi zaka same shi a hanyar da ya dace shi sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dogon bayani kaga can ayoyin da muka karanta dukkan suna mana bayani akan hali ne na Yahudawa Yahudawan nan kuma abnaul khairat wa tawal khanazir kamar yadda Ubangiji ya bayyana su ne diyan aladu ne da dabar rai Allah ya riga ya tsine musu albarka kuma yake umurtan mu kada mu koyi da su sai gashi nan abin nan ya koma mana ruwan dare a ko ina ne mu ake yi sai an yi haka sannan a samu Allah ya kiyaye mu ya ƙara sanyawa mu ƙara jin tsoron shi duk lokacin da zamu yi an sahar hoki da kasance wannan al'amarin sai dai abin da yawa daga cikin malamai suka tayi akan shi rasha wannan in ta kasance maka kai wanda zaka bada ba yanda ka iya sai ka bada haƙƙinka ya huto. Wannan a wannan halin bahin da ka iya, za ka ɗauka ka bada ka bar shi da Allah, inuwa za ta tabbata a gare shi. Misali, an ce mini ma’aikaci ne, an ce mini in na yi shekara biyar abu ɗaya ina aiki, ina da haƙƙin a tada, madama bin yi kaza ba, bin yi kaza ba, bin yi kaza ba, bin yi kaza ba. Da na zo, kamun in ƙaddamar da takardata ta a tada ne, sai da na kai wa diraktar ina, na kai wa diraktar inji shi ma, na kai wa DR. DR ya sanya hannu, aka ce banna da wani laifin da zai iya hana a tada ni daga wurin da nake so. Yanzu da na kai ta inda ya kamata a tada nan, sai aka ce mini a sai ka yi kaza. Ka shiga cikin halin haula, shi ne mai yin, kuma ba wanda ya isa ya sanya shi ne. Wannan abin sai ka bada sannan a maka haka. Kai kuma kana da uzuri na rayuwa. Dalilin wani wa'ansa harkokinka inda kake so a tada kan, ko kuma wani ma'ahinka ko wata ma'ahiyarka kana so ka kasance tare da ita, ko kana so ka koma cikin dangi, ko kuma a harkar nomanka ko harkar ka wani ba yanda ka iya. Kuma in dai baka bada in ba, a buga sama da ƙasa in baka bada in ba, ba yanda za a yi ka samu hakan. Da wannan halin malamai suka ce an halatta maka ka bada shi ka bar shi da Allah. To in ba irin wannan halin ba, in dai kana jin daɗi ka zo ka ce a ai mun san ayyukan zan ai mun san yanda ake yi ai a ina da wani wani kaza wani kaza mun san su ke yin, ka kai ka bada dan a maka abin da ba haƙƙinka ba, to wannan tabbas kana cikin tsinuwa ta Allah. Allah ya tsine wa shi wanda ya dillalanta da wanda ya bada din da wanda aka bashi. Allah ya kiyaye mu. Malaiki cewa an Sulaiman bin Yasar anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yab'athu ibn Rawahata ila Khaybar fa yakhrusu bainahu wa bain yahudi fa jama'u huliyan min nisa'ihim fa qalu hadha laka wa khaffif 'anna. Qala يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله علي ولمن ابغض خلق الله الي وما ذاك بحامل علي ان احيف عليكم والرشوه سحت. فقالوا بهذا قامت السماء والارض. وانا حديث دكاي كمانتتين يشي وندا امام ابي داود يكاو حديث جابر بن عبد الله مسني ابن ديو كان mas'ala ta Khaybar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo irin warware alƙawari da mutanen Yahudawan Khaybar suka yi, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kowa sanin su waye Yahudawa. Kullama ahadu ahadan nabathu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Duk lokacin da za a yi yarjejeniya da su a yi alƙawari da su, to wannan Yahudawan sun sai sun watsar da wannan alƙawarin da aka ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه سنور وريما alƙawarin Allah ina ga alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wannan shine halin yanzu da ake rayuwa, duk lokacin da aka yi alƙawari da su, to ba ba ku shiri ba ku zato sai sun murware wannan alƙawarin da aka yi da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 7 ya tafi ya bude garin Khaybar. Khaybar kuma daga garin man Madina tana nan kilo 264 za ka samu garin Khaybar. Da aka bude garin Khaybar, Jabir bin Abdullah yake cewa Allah ya bai wa manzon shi damar garin bude Khaybar ba tare da an daga makami ba. Shine afa Allahu ala rasulihi Khaybar, Allah ya ganimantar da manzon shi garin Khaybar. Idan an ce alfai shine garin da ko garin da Allah ya ba wa manzon shi bude ko ya bai wa musulmai budin shi ba tare da an daga makami ba. In an ce ganima shine garin da Allah ya baiwa manzon shi budin shi ko sahabban shi budi ko musulmai budin shi an daga makami, ko kuma dukiya wadda aka tattara bayan an gubza yaki. Dukiyar da aka tattara ba tare da an gubza yaki ba, an zo an yi barazana, an ba su tsoro, sun ajje makamin su, wannan ita ce ake kiranta da alfai. Ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama ujibtum alayhi min khaylin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Sabanin ganima, wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'a. Jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa aqarrahum, sai ya tabbatar da mutanen garin Khaybar akan wannan gonakai daga resin Khaybar. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wannan gonakan bainahum wa bainah tsakankanin su tsakankanin shi kinan 50-50 za a yi kuma wannan dalilin da ya sanya manzo Allah ya haka da ya kwace komai ya koma kalkashin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi a lokacin nan yahudawan ne suka zo suka ce wa manzo Allah to fa mu fa abinda muka sani a karan kanmu mun yi ku iya noma mun yi ku sanin wannan kasar mun san kasar nan abinda take neba mun san kasar nan yaya ake shibka ta yaya ake girbar dabinan ta yaya kaza ku ba ku sani ba to yanzu damar da muke nema ya manzo Allah da muke nema a yi mana shine a tabbatar da mu akan gonakan ba namu bane ba naku ne kenan mu mu shibka muku idan lokacin girba yazo sai a yi 50-50 kuna da kaso kuna da rabi mu ma muna da rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda musu saboda kullun addini maslaha ake nema kamar yanda kullun rayuwa ka ringa neman maslaha kan da kace a'a kai kai turmi akan kazan nan tilasta shi a maslaha kullun ake nema a namu ne yanzu mun kwace sun koma namu Allah ya ba mu damu abin nan ya koma hannunmu to yanzu tunda ku da dubara ku da karfi mu kuma mu da mallaka kenan ku zo in kun shibka kun noma kuna da rabi muna da rabi shine abin da ya wakana Sulaiman bin Yasar yake cewa lalle manzo Allah bai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi duk shekara ya kasance yana aika Abdullah bin Rawaha zuwa garin Khaybar Abdullah bin Rawaha idan yazo fa yakhrusu bainahu wa bain yahud al-kharas shine lugha ta mutanen garin Madina shine sai ya kaddara ya wassafa irin dabino kaza irin kaza irin kaza ku kaza za ku dauka mu kaza za mu dauka a irin dabino kaza a zo a raba gana mu gana ku shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan alarabci wanda yake na kowa da kowa shine ake kiran shi da al-hazar shine a zo ayi kasha ayi kaso gana ku gana mu kai mai noma gana ka kai kuma kai mai gona gana ka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tura Abdullah bin Rawaha ayi da shi a garin Khaybar yanzu duka idan an zo lokacin girba Abdullah bin Rawaha ayi girba a gaban shi sai su hudda nasu su ba wa Abdullah bin Rawaha na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo ayi a kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran musulmai wanda suke da kowar sauran sahabbai wanda suke da kaso a garin Khaybar ko suke da gonakai a garin Khaybar a lokacin nan lokacin da shi Abdullah bin Rawaha yazo yanzu aka zo aka hudda gana mu gana mu miye wakana fa jama'u huliyan min nisa'i ya suka shiga gida aka ce wa mata kowa ta tattara kayan kawanta a kawo dami dan abawa Abdullah bin Rawaha ya kasance an ci hancin shi kenan sai mu dauki kaso mai yawa akai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kaso ko kuma a'a sirba ta dabino iri kaza mu dauka mu ba su iri kaza a lokacin nan faqalu da aka kawo wannan kayan kawa zinariya da azurfa da aka kawo aka baiwa Abdullah bin Rawaha sai suka ce mai hada laka ya kai Abdullah bin Rawaha wannan rabanka ne mun baka kyauta ruwan Allah ai haka ake yi a rashawa wannan mai gida wannan dan amsa suye suka yi tobaciya suka ce fa khaffif anna ya kai Abdullah bin Rawaha kadan mana rangwame a dan yi shige-shige a cikin al'amarin aslan abin da yawa kana tunda da kai wata riwa wasu riwayoyi wanda suka zo suke bayani akan abin da yawa kana sun zo kama Abdullah bin Rawaha yazo sai suka yi girba da suka yi girba sai suka ware suka ce wannan na manzo Allah ne wannan namu ne Abdullah bin Rawaha yazo aka daidaita su dai sun sani dai sun yi kwangi a ciki wannan kuma hali ne na bayahude duk inda yake sai yayi haka sun dan tauye daga cikin haƙƙin wa'incan a lokacin nan Abdullah bin Rawaha yace a daidaita a aka saki warewa hakan ma da kai zalunci a ciki irin wannan na kai mu matsala ya suke cewa Abdullah bin Rawaha aksarta alaina fil adad wa taqdir ai kai Abdullah bin Rawaha ai ka tsawaita a gare mu da wurin bangaren adadin da zaka dauka da abinda ya kamata a kaddara kai yawa yayi yawa abinda ka dauka Abdullah bin Rawaha wannan magana he ta yi wa Abdullah bin Rawaha tasiri yace to abinda za a yi yanzu a warware lissafi yace ruddu alayya sima kuma ya domin dukkan ɗayan itacen a mero su duka a sake lalawa. A lokacin nan kai tsaye ya suke cewa aaa ba wannan hirar ba, kurum ka yi haƙuri ka zo ga wannan ɗan kayan ƙawa ne na matanmu da muka tattara, amsa ka yi wannan. Amsa a matsayin cin hanci ka ɗan sauƙaƙa mana ya kai Abdullahi bin Rawaha, kada a ce a sake dawowa, in aka sake dawowa abin ba ya yi kyau ba. Saboda sun riga ya sun yi kuma sun ci wani abu a cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan sai yake ce musu, ya ma'ashara yahudin, ya ku taron yahudawa, ku sani wallahi innakum la min abghadi khalqillahi ilayya, ka ku duniya ba wata al'umma wadda ta tsana kamar ku, ba wa'ansu mutane wanda nake kyamata kamar ku. Wannan kuma shine addini na musulunci ya karantar da mu, kuma wajibi ne ga duk wanda yake da aqida ta ahlus sunna wal jamaa ya kasance yana da aqida alwala'u wal bara, wanda yake son Allah yake son manzon shi, to wajibinka ne ka so shi. Duk wanda yake kin Allah yake kin manzon shi, wajibi ne ka kyamace shi, ya kasance kyamatar da kake mai mafi munin kyamata. Yake cewa wallahi ba wanda na tsana nake kyamata a saman doren kasa kamar ku. Yace wa ma zaka bi hamili an akhifa alaikum, yake cewa amma dai ku sai duk kyamatar da muke muku wallahi ba zan iya zalunta ku ba a cikin hakkinku. Kaga wannan shine adalci, haka yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, haka manzon Allah ya karantar da su, haka kuma ya karantar da al'ummar shi, a hakan kuma Abdullahi bin Rawaha ya take duk irin kyamar da wala yajriman lakum shana'u qaumin ala alla ta'dilu, ubangiji yake mana ka shaidi wai kadda ya kasance dan muna adawa tare da kai, ko dan kai ba dan dangin mu bane ba, ko dan kai kahuri ne, ya kasance ba dan yi maka adalci ba. Wajibi ne i'dilu huwa aqrabu littaqwa, duk inda aka sanya ka a matsayin ka kai adalci, an sanya ka a matsayin alkali, an sanya ka a matsayin alhakam, kadda ka ce a wannan ba dan gidan mu bane ba, a wannan da kai adawa, wancan adawa muke tare da shi, a wannan kahuri ne, ka yi mai adalci. Wajibi ne ka yi mai adalci, amma dai har ga zanciyarka wajibinka ne ka kyamace shi, amma dai wajibinka ne ka yi mai adalci. Saboda i'dilu huwa aqrabu littaqwa, shine na Abdullahi bin Rawaha yake hadi musu duk irin kyamatar taku da nake yi ba zai iya san yana gudun ki yi muku adalci. Ga abin da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, an yi alƙawari idan kun noma albarkacin muhallanku za a ba ku rabin ɗayan itace, mu mu dauki rabi mu masu kasa, ya zai yanke muku adalci. Yake cewa war rashwatu suhtu, kuma ku sani abinda kuka bani a ko abinda kuka kawo mini wannan rashawa ce, rashawa kuma haramun ne kat'an datti ne a cikin shari'a ta musulunci. A lokacin da suka tabbatar wannan mutumin a tsaye yake tak ba shi ba cin rashawa, kuma ba zai ki yi musu adalci ba akan abin da ya kawo shi, suka ce to wallahi bi hadha qamatis samaa'u wal ard, yace wallahi da adalci ne sama da ƙasa suka tsaya, sun tabbatar yanzu ha ba wani kunun-kunu za a yi ba. In aka yi remeter an fata in lissahin abinda za a ba su, to fa sai an shige su ha, saboda su har sun riga sun kare komai, sun dauki masu kyau sun yi kari akan kaza, yanzu idan aka dawo to fa ba a samu abinda ake so ba. Shine a dan sauƙaƙa mana, a dan sauƙaƙa mana, yace wallahi tallahi ba zan yi kiyin adalci akan ku ba duk da kyamata ta ku da nake, ko ba zan sharshawa ba. Kaga wannan in wani ne sai ce a tunda dai ga dama nan an dan kara kaza 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 ku kawo dai, tunda in an da hide shi wanda aka kaiwa ba zai ce ba a aika abin da aka samu ba. To biyo sunan mu adalci, kaga wannan yana karantar da mu haramci akan cin rashawa, kuma da haramcin kin adalci ko da mutumin abokin adawar ka. Wallahu ta'ala a'lam. Zamu takaita anan abinda muka karanta, dai Allah ya bamu dare shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu. Bukatun mu na alheri Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi. Muna tawassali ga wannan zama da muka yi, ubangiji ya ambaci sunanmu a al'arshin shi, kuma ubangiji ya datar da mu da duk abin da rai take so take gurata, kuma sai da albarka a ciki. Abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi. Yan uwa da abin arziki da suke fara addu'a cikin al'amurran su, cikin kasuwancin su, cikin zuri'ar su, muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa, ya sanya albarka a ciki. Allah mana albarka, yi wa zuri'ar mu albarka, ya yi wa abin da ya arsa mu da shi na daga zuciya, na daga ilimi albarka, ya yi wa kasuwancin mu albarka. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك